Tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya, Janar Ibrahim Babangida Badamasi, ya bayyana goyon bayansa ne yayin wata ganawa da yayi da wasu magoya bayan mataimakin shugaban kasar inuwar kungiyar tafiyar Osinbajo. Yace ya san Osinbajo sosai a matsayin mutumin kirki wanda ya amince da dorewar Najeriya a matsayinta na tsintsiya daya da kuma iya jagorancin sa. Saboda haka ya buƙaci da ya tsaya tsayin daka ya nemi takarar shugabancin Najeriya a babban zabe mai zuwa na shekarar 2023 domin kuwa kasar na buƙatar mutanen kirki irin sa.
I know the vice president very well. He is a good man.
Yace na san mataimakin shugaban kasar nan da kyau, mutumin kirki ne, mutumin da yayi imani da Najeriya wanda jama'a za su iya sauraron sa ya zaburar da su, kuma yana da kyawawan manufa ga kasar. A wani bangaren dan majalisar tarayya kana tsohon mataimaki na musamman ga Osinbajo Honorable Hafizu Kawu ya yaba da kalaman tsohon shugaban
a matsayin General Ibrahim Badamasi Babangida wanda suke kaunan Najeriya kuma suka sadaukar da rayuwarsu akan cigaba da gina Najeriya. Ire-iren su irin su shi shugaban kasar mu na yanzu General Muhammadu Buhari da kuma General Obasanjo, General Abdulsalam Abubakar da dai sauransu wanda suka yi yaki domin Najeriya ta dunkule a matsayin kasa daya. Duk lokacin da suka yi kalamai na ko kuma suka ga potentials akan wani abu ne na ayaba musu, duba da irin ayyuka na musamman wanda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya dauko na cigaba. Ayyuka ne da wayansu sanin da shekara uku, wayansu nan da shekara hudu za a ƙara su ayyuka irin titin dogo, irin da titina harkar wutar lantarki. So abu ne da ake buƙatar mutum da yake da experience, mutum masani. In aka duba shi mataimakin shugaban kasa Professor Yemi Osinbajo, duk wannan ayyuka da muke magana da shi aka fara a matsayin sa na chairman National Economic Council wanda abubuwa da yawa da wannan gwamnati shugaban kasa Muhammadu Buhari aka yi da shi aka yi.
Cewar masanin siyasa a Najeriya Honorable Sa'idu Gombe, cancanta ya kamata yanzu a duba ba wai bambance-bambance da ke tsakanin jam'iyyu ko ubangida ba, kuma mataimakin shugaban kasar Professor Yemi Osinbajo mutum ne da ke da ilimi na tafiyar da mulki, musamman idan aka yi la'akari da cewa duk lokacin da shugaban kasa ke tafiye-tafiye shi ke tafiyar da harkokin kasar.
Duk da cewa tsarin da jam'iyyar APC ta daura kasa a kai, magana ta gaskiya kusan duka an samu kasawa da irin gudanarwar da suka yi. Yan kasa kamar su za su yanke mu kansu hukunci, wataƙila ba lalle bane ma ita jam'iyyar APC ta sake maimaita shugabanci a zaɓe mai zuwa. Wannan shine abin da hasashen masu hasashe yake bayarwa. La'alla ana iya sake dawo da jam'iyyar PDP ta dawo akan madafun iko. Amma dai idan ka kalli tsari irin na ita jam'iyyar APC, shi yana da ƙwarewa kuma yana da karsashi wajen iya gudanar da shugabanci fiye da mai gidansa.
Sai dai duk da mataimakin shugaban kasar bai bayyana aniyarsa na tsayawa takarar zaɓe ba, amma tuni wasu ƙungiyoyi daga sassan Najeriya suka fara masa kamfe da zumar ganin ya shiga takarar da za a yi domin neman shugabancin kasar. Kuma wannan aniyar tasu ta yi karo da ta jagoran APC Bola Ahmed Tinubu, kuma tsohon mai gidan Osinbajo a siyasance, wanda dukkan alamu suka nuna cewa shi ma yana da ra'ayin tsayawa takarar zaɓen shugabancin kasar mai zuwa. Abin jira a gani dai shine waye 'yan Najeriya za su zaɓa, yayin da ya rage shekara ɗaya da 'yan watanni shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sauka daga kan kujerar mulkin kasar. Shamsiyya Hamza Ibrahim, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.